بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 25 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma daidai da 10 ga watan 12 shekara ta 2020 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kanshi da rahama wancan mako muna karatu ne a cikin Kitabul Jihadi babu fadlul jihad mun tsaya akan hadisi na 59 yau kuma insha Allah ta'ala a cikin babin zamu tashi hadisi na 60 daidai مالتي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب illa tamma lahum ujuruhum rawahu muslim wannan hadisi an karbo shi daga sahabi abdullahi dan amru dan as Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ma min ghaziyatin babu wata runduna ta yaki aw sariyatin ko kuma ƙwarya ƙwarya ko kuma ƙaramar runduna ta yaki ghaziya ita ce babbar runduna wacce take dauke da sojoji wanda komanda ko kuma shugaba na musulmi yana cikin ta in aka ce kuma sariya ita ce ɗan rundunar da aka bantara ko aka gebara ko aka fitar daga cikin ita wacce babbar rundunar wanda adadin ta baya wuce mutum 400 zuwa ƙasa to babu wata babbar runduna daga cikin rundunonin musulmi ko karamar runduna da aka fitar daga cikin wancan babbar rundunar taghzu da za su yi yaki fataghnama su samu ganima a wannan yakin da suka yi wa taslama sannan kuma su kubuta babu abin da ya same su a wannan yakin ba a kashe su ba ba kuma a ji musu ciwo ba illa kanu face sai sun kasance qad ta'ajjalu thuluthai ujurihim sai ya kasance an gaggauto musu da biyu bisa uku na ladan su ladan da ya kamata su samu to za su samu kashi ɗaya ne bisa ukun kuma sun same shi tun anan duniya shine gaggauto musu din shi da za a yi wa ma min ghaziyatin aw sariyatin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kara cewa babu wata ghaziya babbar runduna aw sariyatin ko karama takhfuqu da za su tafi yaki ba su samu komai ba shine takhfuqu ay fala yaghnu mu shay'an ba su samu ganimar komai ba shi sa aka ce faqad akhfaqa to mutumin da yaje neman wani abu bai same shi ba kenan daga ciki a larabci suna cewa akhfaqa sa'idu ma'ana mai farauta ya je farauta ya dawo hannu rabbana kamar yadda bahaushe yake fada lam yaqa lahu saidun bai samu dama farautar komai ba abinda kalmar take nufi shine takhfuqu shine basu samu komai a wajen yakin na ganima ba sannan wa tusabu bayan rashin samun komai kuma wasu daga cikin su an ji musu ciwo ko kuma an kashe wasu daga ciki ma'ana dai wasu daga ciki sun ji rauni wasu kuma sun rasu illa tammalahum ujuruhum face sai Allah madaukakin sarki ya cika musu ladan su daidai wa daida an ba su ladan su chip da chip ba za a toye musu komai daga ciki ba rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne rawaito shi yan uwa wannan hadisi abinda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake fada a cikin sa shine dukkanin rundunar da ta fita yaki ta je ta kafsa da kafirai sai Allah madaukakin sarki ya taimake su ya dora su akan wannan abokan adawar ta su suka karkashe na kashewa suka kuma samu ganima kuma akai sa'a daga cikin musulmi sojojin musulmi babu guda ɗaya da aka kashe babu kuma guda ɗaya da aka ji wa ciwo sun dawo lami lafiya to wannan ganimar da Allah madaukakin sarki ya ba su wannan nasara da Allah madaukakin sarki ya ba su da rashin ji musu ciwon da aka yi to Allah madaukakin sarki zai raba ladan su ne gida uku a ba su lada kashi daya kashi biyu kuma sun same shi a duniya sakamakon ganima da nasara da suka samu ina fata an fahimta amma mutumin da ya je yaki ko kuma rundunar yaki da ta fita yaki suka je suka kafsa da abokan gaba sai kasance ba su samu ganima ba ba abin da suka samu sannan duk da haka wasu daga cikin su kuma an ji musu ciwo wasu kuma an karkashe su to su waɗancan wanda aka karkashe da wanda aka ji wa ciwo su ne suka samu ladan su cikakke babu abin da ya toye daga cikin ladan su haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa kamar yadda wasu daga cikin sahabbai suna ishara zuwa ga wannan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da aka yakin Uhud wasu daga ciki an karkashe su wasu kuma sun ji ciwo sun dawo to ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa faminna man mada wa lam ya'kul min ajrihi shay'an daga cikin mu akwai wanda ya riga ya tafi an kashe shi a yakin Uhud babu abin da ya samu ya taba daga cikin ladan sa ma'ana ladan sa duka za a cika masa shi ya tafi da shi lahira ko ɗaya bai taba ba yace wa minna daga cikin mu kuma man aina atlahu thamaratuhu fa huwa yahdibuha daga cikin mu kuma akwai wanda ƴaƴan itatuwar da ya shuka sun nuna ma'ana shi ya dan samu wani abu kenan ya dan samu wani abu ko na ganima ko kuma na lafiya ya dawo gida saboda haka ƴaƴan itatuwar da ya shuka gashi nan sun nuna yanzu ya kai lokacin da yake tsinke su to ishara ce zuwa ga wannan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa dukkanin wanda ya yaki ya dawo da ganima ba a ji masa ciwo ba ba abin da ya same shi to zai samu lada ɗaya ne bisa uku amma wanda ko bai dawo da komai ba sannan ga ciwuka a jikinsa ko kuma ya rasa ransa to wannan Allah madaukakin sarki zai cika masa ladansa gaba daya wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 61 wa an abi umamata radiyallahu anhu an karbo daga abi umama Allah ya kara masa yarda anna rajulan qala haqiqa wani mutun yace ya rasulullah ya manzan Allah idhalli fi siyahati kabani dama ya rasulullah kabani dama na fita dan yawon bude ido asiyaha shine yawon bude ido ba yawon bude ido da ake nufi anan wajen ba yawon bude ido na tafiya dan sheke aya ko wani abin da bai dace ba a'a dan adam yakan buƙaci canjin yanayi yakan buƙaci changing environment idan yana cikin wata environment abin da ya saba gani da kullun so da yawa mutum yakan buƙaci idan sa abin da ya saba gani ya samu canji to daga cikin abin da yake al'ada ce ta Larabawa wani lokaci ba Larabe kawai zai dauki iyalansa su koma bayan gari su je su zauna su huta a can ba'ana su ga kauran ciyayi da bishiyu ko abin da ya kama da haka ko kuma a tafi inda yake akwai ruwa aje a zauna a huta duk sanayin wannan abubuwa wani lokaci kuma mutum ya shiga daji ya je ya yawo a cikin daji ya kwana ɗaya ya kwana biyu sannan ya dawo cikin iyalinsa duk sanayin siyaha abu ne da addinin musulunci ya kwadaitar da shi ai matukar ba zai taba wani abu na addinin mutum ba Allah madaukakin sarki yana cewa qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mufsidina ku yi tafiya ku yi yawo ku kai ku kawo a cikin ƙasa dan ku ga ya akibar ya karshen wanda suka karyata ayoyin Allah ya kasance ba za ka sai da ayoyin Allah wanda suka karyata ayoyin Allah ya akibar su ta kasance ba idan baka je guraren su ba kaga irin kangaye ko kufai na gidajen da suka zauna a ciki yanzu gashi ne sun zama kamar babu kowa kaje kaga irin gidajen mutanen Annabi Lutu alaihi salam kaje kaga irin unguwoyin mutanen Adawa da sauran mutanen da suka gabata irin wannan siyaha din babu lafi mutun ya tafi ne dan ya ƙara imani ya kalli wani abu wanda bai saba gani ba to wannan mutun ya buƙaci Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi dama ya dan yi siyaha a cikin ƙasa ya bashi dama ya dan zagaya ya dan fita bayan gari zai dan yi kwana biyu kwana uku ya dawo Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa inna siyahata ummati al-jihad ka sani ya kai wannan sahabi mai albarka hakika yawon bude ido na al'ummata shine jihadi shine shiga filin daga shine kafsawa da abokan gaba rawahu abu dauda bi isnadin jayyid wannan hadisi imamu abu dauda ya fitar da shi da isnadi wanda yake a jayyid malami suka ce wannan sahabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shi tafiya siyaha ne ba dan bai halatta ba sai dan abu na farko lokaci ne na jihadi lokacin sabon lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zamani ne da ake jihadi akai akai idan ba ai wannan watan ba maybe bayan wata biyu maybe bayan wata shida kaji an ce akwai jihadi wannan mutumin da ke tambayar a bashi dama ya je jihadi ya tafi siyaha mutum ne da yake daya daga cikin jarumai wanda ana buƙatar sa a filin daga kaga mutumin da ake buƙatar sa a filin daga wanda amfanin sa mai yawa ne ina shi ina tafiya yawan bude ido ya tsaya yayi abin da yake mafi amfani shine jihadi shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shi abinda malamai suka faɗa kenan amma asali ita siyaha din ba haramun bace addinin musulunci bai haramta maka mai da na kawo mana aya Allah madaukakin sarki yana cewa qul siru fil ardi zuwa ƙarshe ku yi yawo ku yi tafiya a ban ƙasa babu laifi ka samu canjin guri abinda nake nufi da canjin guri shine babu laifi ka je inda yake akwai ruwa ka kalli ruwa ko inda yake akwai ciyayi ka kalli ciyayi ko ka fita wani waje ka je ka dan zagaya ka dan shakata ka dawo saboda ka'idar abin shine dan adam yana son abin da yake sabo a tattare da shi yana so abin da bai saba gane shi bai gan shi ka'idar dabi'a ta dan adam tana son sabunta abu saboda haka babu laifi idan mutum yaje gurin da yake da ruwa matakar waje ne da yake za a kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ba za a saba Allah a wajen ba ba tabarriji ba saban Allah to babu laifi mutum yaje wajen saboda haka ita siyaha addinin musulunci ba laifi bace matakar za a kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wa an abdullahi bin amru bin al-as radiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala حديثنا 62 شيما ان كربوشه daga sahabi Abdullah dan Amr dan As Allah ya kara musu yarda daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qaflatun ka ghazwatin rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qaflatun abinda ake nufi da qafla shine ar-ruju' dawowa dawowa daga jihadi bayan an je an gama jihadi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka ghazwatin za a baka ladan tamkar kana yaki ne ko kuma tamkar ka tafi yaki ne lokacin da aka je aka yi yaki aka gama abinda duk ya kamata a gama a wajen yaki sawa'un an ci nasara ko ba a ci nasara ba lokacin da aka jiyo da baya aka dawo gida wajen iyalai to wannan dawowar da za a yi ita kanta lada ake rubuta mata ne tamkar ana cikin yakin dawowar kawai wasu malamai suka ce saboda abinda yake cikin dawowar na mutum zai samu nishadi zai samu karfin da zai kimtsa ya shirya domin ya tattalin yakin da za a yi a nan gaba kuma idan ya taso sannan kuma za a je a ci gaba da kula da iyali tunda an bar iyali maybe sati ɗaya sati biyu wata ɗaya ko abin da ya kama da haka to yanzu a koma wani ibada ta musamman shine kula da iyali to saboda haka juyawar da za a yi a koma gida ita ma lada ake rubutawa mutum wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da qaflatun shine dawowa a dan ƙara kaiwa abokan gaba farmaki ba dawa zuwa gida ba dan galibi akan yi haka idan aka gama yaki to su abokan gaban da aka gama yaki musamman idan an samu nasara akan su sukan faki waɗanda suka yi yakin da su su ga kamar sun gafala ko sun rabkana sai sun koma gida ana murna ko ana wani abu kawai sai su je su afka musu ko kuma suna hanya sai su musu kofar rago kawai sai su je su afka musu to sukan yi haka idan an ga dawo daga yaki sai a tsaya a wani waje a yadi zango sai a tashi wasu daga cikin mutane ko kuma a koma gaba ɗaya sai a ce to a koma a bi hanya a ga abokan gaba sun dawo ko ba su dawo ba to wannan dawo wanda za a yi ta biyu domin a tantance abokan gaba sun dawo dan su kawo farmaki ko ba su dawo ba to wannan shine ake nufi da dawowa to ladan da ake bayani a wannan hadisi shi ake nufi kowanne daga cikin malamai sun faɗa sai dai magana ta farko ta ƙarfi kamar yadda shine hadisin ya tabbatar ita ma wannan ta biyun kun ga ai lokacin da aka yakin Uhud annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa abin da ya faru an kashe sabai da yawa wasu duk an ji musu ciwo wani da miki a fuskarsa wani da miki a hannunsa wani da ciwo a kafarsa haka sai labari ya iso annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga fa waɗancan kafirai mushrikan makka sun ƙara yau dan da zo za su zo su ƙarasa musulmi sun ce wanda ba su ƙarasa ba a zo a ƙarasa su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace iya wanda suka je yakin da shi kada yake bukata saboda haka taso a koma filin daga to kun ga wannan shi ma komawa ne shine waɗanda Allah madaukakin sarki ya yabe su ya jinjina musu yayi musu kirari yace alladina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh sune mazajan nan gwarazan da suka amsa kiran Allah da manzansa bayan duk jikin su ciyo ne duk jikin su rauni ne amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a taso a koma kuma suka taso suka koma da su tinkar wadancan da aka ji aka gama da aka ji sai aka tattara aka tarabba mu kowa ba dawa suke ba kawai kururuwa ce irin ta shadan aka yaɗa jita-jita ita ma wannan juyawar ta shiga ciki malai yace alqaflatu abinda ake nufi da alqaflatu shine arruju' shine dawowa wal muradu abinda ake nufi da shi anan wajen arruju'u min alghazwi ba'da faraghihi shine dawowa daga yaki bayan an gama shi kun ga shi ya dauke fassara ta farko kenan lokacin da aka kammala yaki aka dawo gida to wannan ladan yana tabbata shi malam ya dauka anan wajen wa ma'anahu ma'anarsa annahu yusabu fi ruju'ihi ba'da faraghihi min alghazwi za a bada lada fi ruju'ihi a cikin dawowar mayaki ba'da faraghihi bayan kammala yakin sa min alghazwi daga yaki hadisi na 44 da 3 wa an sa'ib bin yazid radiyallahu anhu an karbo daga sa'ib dan yazid Allah kara masa yarda kala yace lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min ghazwati tabuka yayin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dawo daga yakin tabuka talaqahu an-nasu mutane suka rinka zuwa suna taron annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi falaqituhu ma'a as-subyan as-sa'ib bin yazid yace ni ma sai na tafi tare da yara ƴan uwana maka tafi dan tara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu taro shi ala faniyatil wada'i a wata hanya da ake ce mata faniyatil wada' rawahu abu dauda wannan hadisi imamu abu dauda ya fitar da shi bi isnadin sahihin da isnadi da yake ingantacce bi hadha al-lafz da wannan lafazi wa rawahu al-bukhari hakan imamu al-bukhari ya fitar da shi kala yace zahabna wannan lafazin bukhari ne zahabna mun tafi na talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan mu tarbo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma as-sibyan da ƴan uwana yara ila faniyatil wada'i izuwa wata hanya da ake ce mata faniyatil wada' wannan ya faru ƴan uwa lokacin da aka yakin tabuka kamar yadda kuka sani an yi shi ne a shekara ta 9 bayan hijira ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda an yaki mutanen Rum ne su kuma mutanen Rum din ma da aka je ba a yakin da su ba yakin ma gaba ɗaya ba a kafsa shi ba ba a samu damar gwabza shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je har wajen ya yada zango kusan kwana 18 zuwa 20 yayi a wajen su waɗancan runduna ta Rumawa da suka ji labarin zuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka fargita suka razana da sai suka gudu saboda haka yakin ma ba a yi shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo gida to lokacin da ya taho daga Tabuka ya dawo gida satin da ya gabata na gaya mana yadda Tabuka yake wajen nisa kuma lokacin an yaki da me a cikin yanayin zafi sosai da sosai to akwai wani guri da ake ce masa Saniyatul Wada shi aika Saniyatul Wada din a guri ne da yake a bayan garin Madina sai ka fito daga garin Madina sannan zaka je wajen guri ne da galibi idan mutun zai yi tafiya a lokacin abokan arziki da ƴan uwa za su rako shi a taho sai an zo daidai wannan wajen thaniyatul wada din sai a bashi sai ci gaba su kuma sai su da suna hangen sa yana tafiya suna hangen tunda tafiya ce ta ƙasa a lokacin ba tafiya ce ta mota ba yana tafiya ko akan dokin sa ko akan abin hawan sa dai raƙumi ko jaki har sai ya kule sannan kuma sai su juya kuma sai su koma cikin gari shi sa ake ce mata thaniyatul wada dama alwada ubi kenan ban kwana kenan ko yawwa ma'ana gurin da ake ban kwana da matafi to haka nan idan mutun zai tafi a lokacin a wancan lokaci kada ku manta babu waya da mutun zai iya bugowa ya ce ga ina hanyar dawa to yake gane mutun zai dawo shine zai fadi ranar da zai dawo idan zai dawo zai fadi cewa zan taso rana kaza su kuma sun san idan mutun ya taso rana kaza daga gari kaza zuwa gari kaza kwana kaza ake sharewa kafin aje ina fata an fahimta saboda haka sai su daidaita ranar da suke tsammani zai iso garin nan sai su ƙara fitowa daga bayan gari sai a zo wannan wajen na thaniyatul wada sai kuma a tare shi saboda haka guri ne da ake raka mutum idan zai tafi idan zai tafiya kuma guri ne da ake tarban mutum idan ya dawo daga tafiya wannan thaniyatul wada din to lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo daga tabuka duk mutanen da suke cikin gari sun fito dan tara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da munafikai da suka yi zuwa yaki da kuma masu uzuri da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aminci da uzurinsa duk an fito tara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan sahabi as-sa'ib ibn yazid yake bada labari cewa shi ma yana cikin wanda aka je aka tarbo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine yace sun tarbe shi a daidai gurin thaniyatul wada a wannan waje suka tarbi annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi a kamar da naga mana thaniyatul wada din guri ne sai dai malamai sun yi sabani mai ake nufi da thaniya din alwada da mun ji abinda ake nufi da shi shine ban kwana ma'ana gurin da ake ban kwana to me thaniya din wasu suka ce at-tariqatu ila al-jabal ita ce hanyar da za ta kai ka cikin duwatsu hanyar da idan ka bita za ka wuce ta cikin duwatsu kuma ka ci gaba da tafiya ita ce at-thaniya wasu suka ce a'a ai at-tariqatu fil jabal hanyar da take cikin dutsen ba izo ba za ta kai ka dutse ba hanyar da zaka bar ta cikin dutse ka fita kamar a ce wani rami ne da yake a cikin dutse wanda ya zama hanya zaka iya bi ta cikin wajen kuma ka bulle to nan ake cewa thaniya wasu kuma suka ce abin da ake cewa thaniya shine al-murtafi' min al-ard gurin da yake tudu ne ya dagu daga ƙasa sai a ce masa thaniya abin da yake da nake so in kai mu zuwa gare shi shine guri ne da yake a bayan garin Madina wanda za ku ga ana hikaito cewa lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hijira daga Makka zuwa Madina ai an ce sanan ya biyo ko shine ha ake waka dal albadar wa alaina min thaniyatul wada ko yawwa haske ya kullo mana ta thaniyatul wada ta wancan waje to tana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo daga Tabuka kuma al'umma suka je suka tarbe shi wannan sheke nuna mana ashe babu laifi idan wani babba za a yi wani bako na musamman mutane su fita su je su tarbe shi ko kuma idan aka yi wani bako na musamman mutane su je su yi me saraka shi wannan ba laifi bane ina fata an fahimta inda za a yi abin cikin tsari da sanin ya kamata wannan babu laifi amma abin zai zama fauba da hayaniya da ciwo wasu mutunci da yawa wasu kwace ko abin da ya kamata haka to kuma sai a haramta shi wannan sai hukuma ta sa doka ina fata an fahimta amma dai addinanci mu fahimta ba laifi bane zaka yi tafiya ko kuma zaka yi tafiya iyalanka su tafi gaba ɗaya aje a raka ka airport wannan babu laifi addini ya yarda da shi haka da idan zaka dawo ka buga waya ka ce ga nan dawa a dauko motoci a zo a taro ka in ka isa kana da su shikenan babu laifi yawwa amma kasa ya je a taro ka ne duk babu laifi addinin musulunci bai haramta ba wannan ya halatta insha Allah ta'ala hadisi na 44 wa an abi umamata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam an karbo wannan hadisi daga abi umama yadda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kale yace man lam yaghzu wanda bai taba yin jihadi ba bai taba yin yaki ba aw yujahhiz ghadiyan ko kuma bai taba kimsa ko ya shirya ko ya daunoyin mai tafiya yaki ba bai taba zuwa yaki ba na farko na biyu bai taba daukan nauyin mai tafiya yaki ba abinda ake nufi da daukan nauyin sa shine ka tanadan masa duk abin da zai ishe shi tafiya yaki na abinci da abin da zai guziri da shi da kayan fada abin hawa duk ta nadan masa kace gashi tafi yaki aw yakhluf ghaziyan fi ahlihi bi khair na uku kuma ko ya halifanci wanda ya tafi yaki a cikin iyalinsa da alkhair shine shi ya tafi yaki yana cin yana kar addinin musulunci kai kuma kana nan ka tsaya akan ƴaƴansa da matansa da duk wani wanda yake da alaka da shi wanda shi yake da alhakin kulawa da su kai sai ka tsaya kake kula da su tunda bayan ka tabbata yara suna yin sallah yara suna zuwa makaranta yara ba sa yin abin da bai dace ba mata ba sa fita barkatai duk ka tabbata ka tsaya akan su ka ka halifance shi kin ka halifance shi na da alkhair mu fahimci abubuwa guda uku ne na farko kai yaki idan ba kai ba ka daunoyin mai tafiya yakin na uku ka halifance shi a cikin me a cikin iyalinsa da alkhair annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda bai taba yin daya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ba asabahu Allahu biqari'atin qabla yawm alqiyamati Allah madaukin sarki zai shafe shi da wani bala'i da wata masifa ita ce qari'a mai kankwasa Allah ya ce alqari'atu mal qari'a wannan sunan tashin alqiyama ne siffa ce daga cikin siffofin tashin alqiyama alqari'a ina rantsuwa da mai kankwasa me take kankwasa rayukan mutane da zukatansu wama adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farash al-mabthus al-qari'a anan wajen shine wata musiba ko wata bala'i ko wani bala'i da zai dawo mutum qabala yawmil qiyamati tun kafin aje lahira ma'ana Allah madaukakin sarki zai gaggauta yi wa mutum ukuba tun a duniya sannan idan aje lahira kuma a dora ba wai iya wata duniya shikenan ba a'a ta duniya so min tabince gaggauto masa akai da ita in anje lahira kuma akwai wacce tafi wacce Allah ya kiyaye to wannan hadisin ƴan uwa za ku ga mu yanzu ko ɗaya daga ciki da wala in akwai wanda ya taba yi ko na san a cikin babu wanda ya taba yin yaki akwai wanda ya taba kimtsa mai yaki mutum zai je jihadi ka bashi kayan yaki babu to waye kuma ya tafi yaki da kai halifance shi a cikin iyalinsa da alkhairi babu to mu muna ina kenan to wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ne a lokacin zamanin sa me yasa saboda lokacin sa lokaci ne da ake jihadi sosai da sosai da wahala kamar yadda na faɗa a baya kaga an dauki lokaci ba a jihadi ba ko su sahabbai su fita su je su kai farmaki ko kuma a kawo musu farmaki abu ne da ake yin sa akai akai lokaci lokaci saboda haka duk wani musulmi da wahala haka kawai mutum ya fita yaki a ce bai je yaki to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa yace duk wanda bai taba zuwa yaki a cikin ku ba ko kuma yana da uzurin da zai hana shi zuwa yaki to tanada abin da zaka ba mai yaki shi ya je yakin a madadin ka idan ya je yakin za a raba muku ladan kai ma kai kana da ladan shi ma yana da shi to in duk wannan bai yi ba baka da abin da zaka siya ka ba shi ya je yaki sai me kuma to ka halifance shi a cikin iyalansa da alkhairi ka tsaya ku kullum mai da iyalansa da matansa da ƴaƴansa kamar da ne bayani to duk wanda baya ɗaya daga cikin wadannan aji guda uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai wani bala'i kuma sifa ta same shi tun a duniya kamar yaje lahira amma kun ga yanzu ba ana nufi hadisin ba aiki ne akan mu bayan wa'a saboda yanzu babu yaƙi ne inda yaƙin zai dawo jihadi zai dawo irin jihadi na addinin musulunci to ma mun shiga ciki ina fata an fahimta amma yanzu babu jihadin ne ba a jihadi yanzu saboda kamar yadda kullu nake yawan maimaitawa saboda rauni irin namu na musulmi ba wai babu sababin da ya kamata a yi jihadi bane a'a duk sababin ma da ya kamata a yi jihadi yanzu akwai shi amma musulmi suna da karfin da ya su jihadi ƴan uwa musulmi suna da karfin da ya su jihadi yanzu ba su da shi za ku ga musulmi sune minority ma a cikin duniya gaba daya abinda aka gada ma shi ake musu umarnin da aka gada ma shi ake ba su cewa ake su yi ku bari ku yi kaza tattalin arziki umarni ake ba mu abin da ya shafi gudanar da kasashen mu ma gaba ɗaya umarni ake ba mu to kai da ake maka umarni na ka dauki makami ka ce ka je ka yaki wanda yake baka umarni wanda kayan fadan ma da suke dan siya na cikin gida sai ka je wajen su ka siyo an fahimta kayan fadan ma da zaka siya na kare kanka wanda zaka ba ƴan sandanka da sojojinka wanda za su kare maka kasarka da iyakokin kasarka sai ka je waɗancan kasashen da suke kasashen arna manya-manyan makiyan Allah da manzansa sai ka je san ka faɗi kayi goho kayi musu magiya sannan za a siyan maka in sun gada ma da kafan ɗari mai sai sun dinne sai maka da makami to na kiyar ƙarfin da aka yaƙe su wa alaikumus salam wa rahmatullah Na'am? Jihadi kamar a kwatanta jihadi da da'awa kake nufi? Na'am. Na'am. Na gani. Haka ne. Da'awa ita ba jihadi ce, amma ba irin jihadin wancan da ake nufi ba. Shi jihadi, za mu zo mu ji insha Allah ta'ala a gaba. Shi jihadi mai sunan jihadi wanda ake shiga filin daga a yaƙi kafirai, wannan babu wani aiki da yake kwatankwacinsa. Ai mun karanta a baya ko? Babu aikin da yake kwatankwacinsa. Amma akwai abubuwan da ake kira su ma jihadi, wanda akan iya samun ladan jihadi, amma bai kai wancan ba. Bai kai wancan ba. Kamar yadda nake gaya mana shi ne, Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare ce, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun waliya. Lokacin da aka buɗe maka, to babu wata sauran hijira, kuma da mutum zai ƙara cewa ya hijira daga maka zuwa Madina. Tunda ita ma makan ta zama to darul me? Darul Islam. To amma Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare ce, sai dai akwai jihadi da kyakkyawan niyya har yanzu. Jihadi yana nan a wanze har zuwa ranar da Allah zai naɗe ƙasarsa. Jihadi ba zai kau ba, sai dai kawai a samu wanda za su iya da wanda ba za su iya ba, shi ne kawai jihadi. Kuma ana yin sa ne ƙarƙashin shugaba na musulunci, ba wasu mutane ko wasu jama'a su ware su yi jihadi ba. Wannan ba jihadi suke ba, ta'addanci suke. Ana yin sa ne ƙarƙashin shugaba na musulunci, bayan an yi tanadi, an yi shiri, an yi kimtsi, sannan sai a je a yi jihadi. Amma yanzu ni da ka kawai sai mu ce mu koma gefe, wallahi yanzu duk kafirci ake a duniya. Mu je mu samu bindigogi mu ce za mu je mu fara kashe mutane. Wannan ai ganganci ne, ba daidai ba ne wannan. Allah ya samu dace. Wannan hadisi rahu Abu Dawud bi isnadin sahihi, hadisi na 65. Wa an Anas radiyallahu anhu, an karɓo daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yarda, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, haƙiƙa Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce, jahidul mushrikina, ku yaƙi mushrikai, bi amwalikum da dukiyoyinku, wa anfusikum da rayukanku, wa alsinatikum da kuma harshenanku. Wannan duk nau'i ne na jihadi da Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa guda uku nan. Na farko dai ku kalla, Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce jahidu, ku yaƙi. Wannan fi'ili ne na umarni, ku yi yaƙi. Kowa ya shafe shi, ni ya shafe ni, kuma ya shafe ka. To sai Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kawo mataki guda uku, sai ka kalla ka ga wanda za ka iya yi yanzu. Ina fata an fahimta, saboda umarni ya nan a kaina, ya nan a kanka. Kowa ya kalli inda zai iya shiga ciki ya yi. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce bi amwalikum, ku yaƙi da dukiyoyinku. Me ake nufi da yaƙi da dukiyoyi? Shi ne ka sai kayan yaƙi, ka ba wa masu tafiya yaƙi guziri, ka siya musu abin hawa, ka yi duk abin da za ka yi na dukiyar da za ta iya taimakawa mayaƙa su je su yaƙi lami lafiya, su dawo lami lafiya. Dukiyar ka kenan. Sannan wa anfusikum da kuma rayukanku, kai da kankan kuma ake buƙata, kuma ka tafi kai ma ka je ka yi yaƙin kenan. Bayan ka ba da dukiyar ka kuma sai ka je ka yi da ranka. Sannan wa alsinatikum da harshenanku. To kun ga wannan shi ne za mu samu ƙofar da za mu iya shiga yanzu ko? Yawwa, shi ne wajen kafa hujja da dalili ga wanda suka fanɗari. Wannan kuma ko damu ɗin yanzu sai mutum ya je ya karatu ya ilimi. Ina fata an fahimta. Dan babu yadda za a ce ga wani mushriki ko wani kirista za ka yi masa jihadi da harshenka, to me za ka gaya masa in baka da ilimi? Me za ka ce masa? Dole ka san yadda za ka yi jayayya da shi, dole ka san yadda za ka yi musayya da shi, ka gaya masa abin da zai gamsu, ya gane cewa addinin da yake kai kuskure ne, addini ga shi ne gaskiya. Saboda kana buƙatar ƙarfi mai hujja mai ƙarfi ta Alƙur'ani da hadisi da sanin shi kansa nasa littafin, kamar yadda na sha ni mai tawo. Akwai buƙatar ka san nasa littafin, don kamar yadda na sha bayani shi ne, idan za ku tattauna da wanda yake bai shiga addinin musulunci ba kwata-kwata, akwai nau'in tattaunawa da ku yi da shi. Idan za ku tattauna da wanda yake shi musulmi ne amma ya fanɗari hanya, akwai nau'in bayanin da ya kamata kai masa. Idan za ka tattauna kuma da wanda yake shi ya taɓa yin addini kamar Kirista ne ko Yahudi, shi ma akwai nau'in bayanin da za ka yi masa. Musamman mutumin da bai shiga addinin musulunci ba kwata-kwata, ba shi da addini, a ce ba maguje ne shi gaba ɗaya. To ka baka buƙatar ka ce ka rinka kawo masa ayoyi da hadisai. Ba ruwan sa da wasu ayoyi da hadisai. Kai ne ka san su. Yawwa, shi mai san su ba. Me yake buƙata? shine kai masa misali, kafa masa misali da abin da yake rayuwa a cikin sa. Shikenan dalilai na hankali ake amfani da shi a lokacin. Dalilai na hankali. Yanzu misali idan mutumin kauye ne ya fa gane gona, ya fa gane noma, kai masa misali. Yanzu wannan noman da kake yi, ruwan da yake sakuwa daga sama, ya jika shukar ka ta fito ta girma ta yi ƴaƴa ta zo ka girbe, waye sauka maka da wannan ruwan? Ina fata an fahimta. Ka tambaye shi waye sauka masa da wannan ruwan? Yaro yana ƙarami ya taso ya girma, waye yake raya shi? Abubuwan da yake mu'ayashanta yau da kullun shi zaka yi masa misali da shi. Abu ne mai sauki ya fahimce ka, ya ba da gaskiya da kai. Amma idan ka zo ka ce masa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ka ja masa aya a cikin suratul ikhlas, qul wallahu ahad, qul ya ayyuhal kafiruna, shi ya san ma abinda kake cewa ne? Bai sani ba, sai dai ya ce ka zage shi kawai. Yawwa. To haka mutumin kuma da yake shi ba musulmi bane amma kuma ya san wani addini, to kada ka manta shi wannan hatsarin sa yafi na wanda bai san addinin kuma ba. Shi yasa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da zai aiki mu'adh dan Jabal zuwa Yaman, sai da ya masa wani yace innaka ta'ati qauma min ahli alkitabi, zaka je wajen wasu mutane ne wanda su fa an ba su littafi, suna da ilimi, sun san abubuwa da yawa, to sai kai taka tsantsan wajen gaya musu abin da yake na daidai. To su kuma akwai buƙatar ka san littafin su, ka kawo musu inda Annabi Isa alaihi salam yayi bushara ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai a cikin Bible din fa Annabi Isa alaihi salam yayi bushara da zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wancan annabi da annabin ku Annabi Isa kuka yadda da shi yake bushara zuwa gare shi, fa shine wannan annabin da muka imani da shi, me yasa kai ma ba ka zo ka bi shi ba? Ka kawo musu inda a cikin Bible ake bayani akan cewa Nana Maryam tana sa hijabi, tana rufe kanta, ba ta fitowa tsarara, ba ta fitowa kanta ba dan kwali. Ka masa irin wannan abubuwan, to shine zai fahimce ka. Amma mutumin da yake musulmi ne ya kauce hanya wannan, shine zaka zo ka masa aya da hadisi sai ya fahimce ka. Saboda haka dan uwa, idan ka tashi bayani kowanne irin mutum ka kalle shi da yanayin sa, ka masa bayani yadda zai fahimce ka. Amma ka ce zaka dauki bayanin wancan kai wannan, to ka lalata abu. Allah madaukakin sarki ya samu madaci. Wannan hadisi rahu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa an Abi Amru, an karbo daga Abi Amru, hadisi na 68 da 66 afwan. Wa yuqalu Abu Hakimin, wasu suka ce alkunya sa ita ce Abu Hakimin An-Nu'man ibn Muqarrin, sunan shi shine Nu'man ibn Muqarrin radiyallahu anhu. Allah kara masa yarda, kale yace شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهلت النبي صلى الله عليه وسلم قال تبتا اغري شي ناكسنتي تاره ده شي اذا لم يقاتل من اول النهار اذا بي سامي داما فارا ياقي ده ابوكان غابا ا فاركون يني با انكاتي اول النهار شي ني فاركون يني لوكاتين والها لوكاتين ده اسكا تكي كداوا دنن ده سافي كون سا لوكاتين رانا بات تاكي بابا زافر رانا. To Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, galibi idan zai fara yaki a wannan lokaci yake fara yaki. To idan lokacin ya kwace masa bai samu dama fara yaki a wannan lokaci na farkon yini ba, akhara, sai jinkirta, baya fara yaki da gurjin rana, rana tana tsakiya, ana tsananin rana ba fara yaki, sai kasance zafin biyu ne kamar yadda na bayani wancan karan, ga zafin suka da mashi, ga zafin takobi, ga zafin rana, ga kuma silke da ake sawa. Silke kuma menene? Karfe ne. Ga zafin karfe, ga zafin rana, ga zafin suka, kai da kuma wannan da mutane suke jinin jikin mutane zafi yake ƙara yi. Saboda haka jikin mutum zai zafi. Yadda ya kamata a ce mutum ya tsaya ya mai da hankali wajen yakin, sai ya kasance kuma yanzu ba yakin yake mai da hankali akan sa ba, yanzu mai yake mai da hankali akan sa shine zafin da yake jikin sa ya dame shi. Saboda haka sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya jinkirta akhalal itala, sai ya jinkirta fara yakin hatta tazula shamsu, wa sirana ta gushe, wata hubba riyah, iska ta fara kadawa, ma'ana sai rana ta yi zawali, ta yi dan sanyi kamar wajen la'asar haka. Sannan sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara yaki. Wa yanzu an-nasr, a lokacin kuma nasara take sauka daga Allah madaukakin sarki. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Wannan hadisi yan uwa abinda yake karantar da mu, hatta lokacin da ya kamata a ce an yaki da abokan gaba, addinin musulunci ya tanadar mana domin kada ka je kai yaki a lokacin da bai kamata ba. Na farko tsananin rana yakin ba zai yi ba. Na biyu, kamar yadda ya tabbata a cikin wasu rawayoyin, annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yakan kai su kusa da lokacin sallah, yadda da an yi sallah sai addu'a kuma sai a shiga filin daga. Ina fata an fahimta, saboda addu'ar mutumin da yake kan ganiyar shiga yaki a lokacin addu'a ce karbabbiya, saboda yana cikin almubar, yana cikin takura, yana cikin matsi. Duk mutumin da yake kallon yaki gashi ne zai tunkare shi. Yan uwa, kamar mutum fa da yake kallon mutuwa ne, dan shiga yaki nan ba lalle ya fito ba. To shi sai addu'a sa a lokacin abu karbawa ce, sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi dan jinkirta ayi sallah. Idan aka yi sallah sai kowa ya daga hannu ayi addu'a, sai a shiga sai a samu nasara. Shi sa sai yace wa yanzilun nasr, sai nasara ta sauka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديثنا 60 دبكو أنكر ولك أبو هريرة ألا كار بصير دا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزن الله إرادة أمن تسأر تبتع أغريش يتي لا تتمنوا لقاع العدو كدا كيبوري كدا كيباتن هؤلاء أبو كنغابا فإذا لقيتموهم أما إذن دليل يساكو كهدد سوء wani sababi wanda ba ku kuka jawo shi ba, ba fatan ku bane, ba ku kuka tsokano ba, ya kaddara muku haduwa da abokan gaba a filin yaki, to sabiru, ku yi hakuri, ku jajirce, ku tsaya a kafsa. Wannan hadisi na ji mun gabatar da irinsa a baya ko? Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce kada ku rinka fatan cewa Allah ya kawo yaki, ba daidai bane. Ba a so mutum ya rinka jawo musiba da bakinsa. Allah ka kawo fada, Allah ka kawo yaki, Allah ka kawo, wannan ba daidai bane. Wancan hadisi annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce me wa sallallahu alafiya, ko mu roki Allah madaukakin sarki lafiya da zaman lafiya, shine abin da ya kamata. Amma annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce idan kuma kuka haɗu da su ba dalilin roƙonku ba, to kuma a tabbata a lokacin kuma ba a gudu, ba a ja da baya. Don gudu a wajen yaki da ja da baya wannan kuma laifi ne babba, yana ɗaya daga cikin kabira min alkaba'ir, babban laifi ne ana yaki mutum ya gudu. أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ألا يوم يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. دوان دي يقول حقيقة هذا إذا بشي دقاء الله مدوك تنسركي ألا يكي أيوه. وأن حديث متفق عليه بخاري دي مسلم نيسكا رويتوش. وعنه وأن حديث شما أنكر بوشي دقاء صحابي أبو هريرة وعن جابر دوكما صحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ألا قال مسيردا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن نبت إرادة أمن تسأر تبتع قريش يتي الحرب خدعة ياكي من يودراني ياكي تنزم بني الحرب خدعة ياكي تنزم بني ياكي تن يودراني دين المسلم تي ربيئة تيودرا ko zambo abu ne da yake abin hanawa, ba a so. Amma a yaki duk wata hanya da ka sani zaka baka samu nasara akan abokan gabanka, akan abokan adawa ka kai ta. Abinda kawai shari'a ta hana shine banda karya alƙawari. Idan kuka yarjejeniya da abokan gaba cewa za a tsaye da wuta, to ba daidai bane ku je ku afka musu. Addinin musulunci yana irin wannan yaudar banda irin ta. Idan kuka yarjejeniya da abokan gaba cewa kun ba wa juna amana, zaman lafiya tsawon kwana uku kafin a zo a cigaba da kafsawa, to ba daidai bane ai kwana biyu kuma ku dawo ku cigaba da afka musu. Wannan shi ma ba daidai bane. Addinin musulunci da ya hana wannan. Amma duk wata hanya da ka san za ka iya bi, ka shiga ka fita. Asali shi yaki ma abinda ake bukata, idan abokan gaba suka zo, ka yi hanyar da za ka yi ka kore su, su ji tsoro su gudu kafin ma a kafsa. In ka ga an kai ga kafsawa ga haduwa, to duk wata hanya da za a bi ta ki kenan. Shi sa malamai suka ce a wajen yaki, wajen hidatar abokan gaba, hatta a ƙarƙare ne ya halatta mutum ya yi ta, babu laifi. Yanzu misali a ce sojojin musulmi suna wani ɓangaren, sojojin kafirai suna wani ɓangaren, kafin a kai ga haɗuwa sai su turo wani ɗan leƙen asiri ya zo ya leƙo musu, ya ga sojojin musulmi nawa ne misali, sai a ɗaya daga cikin musulmi wanda shi musulmin ya gane shi, shi kuma bai gane shi ba, irin zai mai abin da Bahaushe yake cewa dukar ruwan ciki, zai tambaye shi ya ce to da Allah na ji labari an ce sojojin musulmi suna waje kaza, sai kwarai da gaske ce sun kai mu kamar mutum nawa kuwa, babu laifi a ce mutum 100 ne, sai ya ce musu kai ai sun kai 3000. Ina fata an fahimta, ba laifi ta ai sun kai 3000 shi wannan din rahoton da ya kawo ogansa rahoton da ya kawo commander sa da shi zai amfani ce to ya yanayin kimtsin sa da sirrin sa yace kai inna lillahi ai tunda nake mun taba ganin ran da na irin wannan ba ce subhanallah waɗannan sai ka ce mala'iku ya tsorata shi ya burgita shi shi kuma da yaje zai kai rahoto yace kai ai abin nan fa ba nasara su ce dan an ce sun kai 3000 su kuma su 1500 ne alali ba su 300 ba ina ba ta an fahimta da ƙarshe tunda dama shi kafiri matsoraci ne shikenan sai a shawara sai kaje an ce an gudu to abinda ake bukata kenan abinda ake bukata kenan saboda idan randunan musulmi shi sai kuga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi inda aka samu yanayin tauriya galibi fa wajen yaki ne tauriya shine sayan zance sayan zance shine wasu daga cikin malamai suke cewa al-khud'atu ana abinda ake nufi da shine ai tauriya amma ba tauriya ce kadai ba ko abinda ba tauriya ba duk abinda zaka iya yi ka samu nasara akan abokin gabanka kai shi wannan fa ina nufi tsakanin musulmi da arnafa yan uwa tsakanin musulmi da arnafa tsakanin musulmi da musulmi ba dan ka kuna fada da wani ka je ka ce to an ce duk abinda zaka yi ka samu nasara akan sa kai ka je ka yaudare shi wannan idan ka haka wallahi sai Allah ya kama ka ba shi ake nufi ba tsakanin musulmi da arnama kuma wajen yaki ake nufi ayi abinda za a samu su firgici a tsorata su yakin yaki yuwa gaba daya wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi ina gani insha Allah ta'ala anan zamu dakata zamu shiga sabon babi babin da zamu shiga zai bayani ne game da shahidai wasu daga cikin shahidai wanda ba shahidan yaki ba to sune malam zai ambata mana su kuma insha Allah ta'ala zamu ji irin nasu matsayin da daraja Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum